Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkanku da asuba. Aliyu Mustafa Sakwato ne tare da ku daga Washington. Har yanzu akwai dimbin mutane fararen hula da yawa a garin Aleppo na ƙasar Syria suna nan zaune suna jiran sanin sakamakon halinsu bayan da aka ce mai jejene ci gaba da kwashe su daga cikin garin, amma har yanzu ba dawo aka ci gaba da kwashe su din ba. An dai jirkinta aikin kwashe mutane ne tun shekarun jiya Juma'a a dalilin bukatar da mayaka masu goyon bayan gwamnatin ƙasar suka nema cewa a soma kwashe mutanen da ke cikin wasu ƙauyuka guda biyu na Fu'a da Kifariya kafin a zo a ci gaba da kwashe na Aleppo din. To sai dai su ma mutane da ke wa'ancan ƙauyukan guda biyu wanda ya kamata a ce an fara fitar da su tun jiya Asabar din, su ma har yanzu suna nan zaune ba a fara fitar da su din ba. Ake fitar da mutanen nan daga Aleppo tun asali an ja masa burki ne a ranar Juma'a shekaran jiya bayan barke wasu harbe-harbe a wannan gari, abinda mayaƙan 'yan tawaye da sojan gwamnati suka zargi junansu a kai, kowanne yana cewa ɗaya ne soma harbin. Iran ta nemi a yi taron gaggawa na manyan ƙasashen nan guda 6 na duniya da suka ƙulla yarjejeniya da ita a shekarar 2015, inda aka ce a janye takunkumin karya mata tattalin arziki idan ta yi abin da ake so. Iran ta ce tana son ta kawo ƙara Amurka ne, wacce ta ce tana neman ta tsawaita wannan takunkumin duk da yarjejeniyar nan da aka ƙulla. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ce ministan harkokin wajen ƙasar wato Muhammad Javad Zarif shine ya aika takardar neman a yi wannan taron gaggawa ɗin ta hannun ƙungiyar ƙasashen Turai, amma har zuwa yanzu nan da muke baku labaran nan ba a jimanta ne ta ƙungiyar ƙasashen Turan ba tukuna. Bukatar kiran taron da Iran ta yi ya biyo bayan sanarwar da fadar shugaban Amurka ta White House ta bayar a ranar Juma'a na cewa wani shirin doka da aka shata na neman a tsawaita wannan takunkumin har tsawon ƙarin wasu shekaru 10 nan gaba zai iya zama doka ko ba tare da shugaba Barack Obama ya samu shanu ba. Ita dai wannan yarjejeniyar ta shekarar 2015 da aka ƙulla tsakanin Iran da ƙasashen nan guda biyar da ke da kujerar dindindin a kan kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanadi cewa za a janye wannan takunkumin da aka samu ta idan ta yarda ta watsar da shirinta na neman ƙarfin nukiliya. Iran ta ce sabunta wannan takunkumin ya saba wa yarjejeniyar ta waccan shekarar ta 2015, kuma a cikin makon nan ta ma umarci masananta na kimiyya su je su fara aikin ƙera jiragen ruwa wanda ke amfani da makamashin nukiliya ɗin. Shugaban jam'iyyar adawa ta PNC ta ƙasar Ghana ya bayyana jin takaicin gani yadda ƙungiyoyin jama'a daban-daban suke ta matsawa sabon shugaban ƙasar mai jiran gado da aka zaɓa kwanan nan Nana Akufo-Addo, da lalle sai ya kafa gwamnatin gamin Gambiza mai wakilci har ta jam'iyyun da zai adawa da su a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Shi dai Nana Akufo-Addo na jam'iyyar NPP a ranar 7 ga watan Janairu in Allah ya kai mu za a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Ghana bayan nasarar da ya samu kan shugaba mai barin gado John Dramani Mahama, wanda shi Akufo-Addo ɗin ya kada shi a zaben da aka yi kwana 10 da suka wuce. Kan sabuwar gwamnati ne madugun jam'iyyar ta PNC Bernard Mona yake cewa ai mutanen Ghana sun aminta da manufofin ta da kuma da tattalin arziki na shi Akufo-Addo da jam'iyyarsa, shi yasa suka zaɓe su. Saboda ya kamata a ƙyale shi da jam'iyyar tashi ta NPP su yi wa mutanen Ghana abin da suka yi musu alkawari. Rahotanni daga can Ghana sun ce tun daga lokacin da jam'iyyar tasa ta NPP ta yi nasara a zaben, yan kasuwa da yawa ciki har da masu sayar da kayan gyaran motoci da sauran abubuwan hawa suke ta rage farashin hajojinsu domin su nuna jin daɗinsu da nasarar da jam'iyyarsu ta samu a wannan zaben. Wannan ma shi ne karo na biyu da 'yan kasuwan Ghana masu goyon bayan jam'iyyar ta NPP suke rage farashin kayansu. Sun taɓa yin haka lokacin da tsohon shugaban Ghana John Kufo ya lashe zaɓensa na farko a shekarar 2000. To muna baku labaran nan ne fa daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani kusa na wata gamayyar jam'iyyun adawa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo yana son shugaban ƙasa Joseph Kabila ya sauri ya sauka daga kan karagashi ta mulki saboda ya bada wuri a canja gwamnati ba tare da wata rigima ba. Ranar 19 ga watan nan na Disamba, gobe Litinin kenan, ya kamata Kabila ya kammala wa'adinsa na biyu kuma na ƙarshe na mulki. Freddy Mbuyamu Matungulu, shugaban wata jam'iyya wai ta Kongo na Biso, ya ce yanzu haka gamayyar jam'iyyun adawan suna nan suna taro a Kinshasa babban birnin ƙasar domin sanin matakan da za su ɗauka nan gaba da zaran shugaba Kabila ɗin ya sauka daga mulki gobe Litinin. Kusar adawar ya ce hukuncin da wata kotu ta yanke kwanan nan na cewa Kabila yana iya ci gaba da zamansa akan kujerar mulki ba ta da hujja sam. Kalamin da madugun adawar ya dai ya biyo ne bayan sanarwa da gwamnatin Amurka ta bada inda take bayyana fargabar barkewar tashin hankali a Kongo ɗin daga gobe Litinin 19 ga watan nan, wanda kamar yadda muka ce ita ce ranar ƙarshe na wa'adin mulkin shugaba Kabila ɗin. A ƙasar Mali kuma majalisar dokoki ta yi watsi da zargin zagon ƙasar da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Ahmadu Tumani Ture, wanda aka kifar da gwamnatin shi a juyin mulkin da aka yi mishi a cikin watan Maris na shekarar 2012. Kakakin majalisar dokokin Mali ɗin Yusuf Ture ya ce an sami gagarumin rinjayen wakilan da suka goyi bayan a jingina wannan zargi ɗin, inda wakilai 104 na majalisar suka yarda, wasu hudu suka ce ba su yarda ba. Shi dai tsohon shugaba Ture tun lokacin da aka sauke shi yana zaune a bunsa a ƙasar Senegal yana gudun hijira. Amma wannan ƙuri'ar yin watsi da zargin da aka yi mishi yanzu za ta ba shi damar ya sake komawa Mali in dai ba wani sabon zargin aka yi mishi ba. A shekarar 1991 ne Ture ya zo kan karagar mulkin Mali lokacin yana kananan soja, amma ana yaba mishi da cewa maido da aƙidar siyasa. Daga baya ya cire kayan soja ya shiga siyasa, inda kuma ya lashe zaɓe har sau biyu a shekarun 2007. Yana gab da kammala wa'adin mulkin sani aka yi mishi juyin mulki a shekarar 2012 lokacin da Mali ta soma auka cikin rikita da tashi-tashi hankula a sanadin tashin-tashinar 'yan aware da kuma kankishin Islama wanda suka kame ɓangare a rocin ƙasar suka rike shi dam. A cikin watan jiya ne aka soma shari'a Ahmadu Haya Sanogo, mutumin da ya jagoranci juyin mulkin da aka yi wa shi Ture ɗin a shekarar 2012 tare da wasu makarabansa su 17, wanda aka zarge su da laifin sacewa da kuma kashe wasu dogarawan fadar shugaban ƙasar. China ta ce za ta maido wani ƙaramin jirgin sama a Amurka maras matuƙi da ta ce ta tsince shi a teku yana shawage a cikin ruwa, wanda ta ce ba ta da laifin cafko shi. Maimakon haka take zargin Amurka da cewa ita Amurka ɗin tana son ta maida abin wata hayaniya kamar mai wasan kwaikwayo a kan wannan al'amari. To amma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an cafke wannan jirgin da ke auna gishiri da yanayin teku ne a wani wuri mai tazarar kilomita kamar 90 daga bakin gaɓar tekun ƙasar Philippines. Amurka ta ce kama wannan jirgin ba a yi shi bisa ƙa'ida ba ko doka, kuma ta nemi a yi sauri a maido mata da kayanta. A nata ɓangare, ma'aikatar tsaro ta China ta ce mayakanta ruwa ne suka hango wani abin da suka kira abin da ba a tantance ko menene ba a cikin ruwa, ya sa sojojin ruwanta suka je suka cafko shi domin dai a tabbatar ba da wani lahani. Sai daga baya hukumomin China ɗin suka tabbatar da cewa lallai na'urar nan ta Amurka ce. Wannan al'amarin ya ƙara zafafa zaman ɗaɗɗar da ke akwai a wurin Amurka da wasu ƙawayen ta ƙasashen nahiyar Asia da suka jima suna nuna damuwa game da yawan tasirin soja na China a cikin wannan tekun da ke can kudancin China ɗin. Ƙasashe irin su Brunei da Philippines da Vietnam da Malaysia duk suna ikirarin cewa suna da haƙƙi akan harkokin su a cikin wannan yanki ɗin. Sojojin ƙasar Turkiyya aƙalla 13 sun rasa rayukansu da yawa sun ji rauni jiya lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wata motar safa da ke shaƙe da sojojin da ke tasowa daga bakin aiki kuma a bakin ƙofar wata jami'a da ke garin Kishiri a yankin tsakiya na ƙasar. Kamfanin dillancin labaru na ƙasar Turkiyya ɗin sun ce wannan al'amari ya faru ne lokacin da ita motar safa ɗin ta zo ta tsaya tana jiran fitilar kan hanya ta canja. Sai wata mota ta zo ta biyu ta tsaya a gefenta, daga nan ba mai tashi daga cikin ɗaya motar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Kama barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar
yau shirin zai duba zaben mai gurbi ne da aka gudanar a jihar Rivers wanda ya dalilin mutuwar mutane da dama ciki ko har da wani babban jami'in yan sanda wannan zaben kuma ya haifar da cece kuce tsakanin yan jami'in siyasar nan ta Najeriya masu girma wato PDP da APC wanda kawo yanzu ake nuna wa juna yatsa domin ko suna kai ruwa rana har yanzu nan wakilinmu da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya hada mana rahoto akan cikakken bayanin abin da ya faru daga farkon zaben har zuwa karshen sa
a yanayin harkokin siyasa a Najeriya na da nasaba da irin kashe-kashen da ke afkuwa sakamakon takidin yan siyasa na ko a mutu ko a rai wajen zalamar son ganin sun ci zabe ko na ha maza ha mata babban misali shine abin da ya faru a jihar Rivers a baya-bayan nan na wasu zabubbuka da aka yi ta dagewa wadanda ba a kai ga kammala su ba tun zaben gama gari na shekarar 2015 kwana-kwanan nan dai hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta bayyana cewar ta shirya tsaf domin kammala waɗannan zabubbuka da suka hada da na ƴan majalisun jiha da na tarayya da suka hada da sanatoci guda uku a jihar ta Rivers zabubbukan dai da suka haifar da tashe-tashen hankula da harbe-harbe na mai kan uwa da wabi da kashe-kashe waɗanda suka haifar da jikkatar mutane da dama kamin kaiwa ga bayyana sakamakon zaben sai da aka kai ruwa rana an dai nuna cewa jami'an zabe da wasu jami'an yan sanda da aka nuna sun bata batatas ko kasa ko sama sakamakon badakallar da ke bibiyar wannan zabe tuni dai kamin zaben jami'i biyu da suka fi karfin adawa da juna a jihar suka yi ta nuna wa juna yatsa inda shi gwamnan da ke kan gado a yanzu wato barista Yesu Wuke da ke zaman jagoran jam'iyyar PDP a jihar yace duk abin da za a sai dai a yi akan cewar jam'iyyarsa ta PDP ita ce za ta lashe zaɓuɓɓukan da za a gudanar shi ma tsohon gwamnan jihar ta Rivers kuma ministan sufurin Najeriya Honorable Chibike Rotimi Amechi wanda yake shine jagoran APC a jihar shi ma ya lashe takobin cewa waɗannan zaɓuɓɓukan sai ya ga abin da ya ture wa buzu naɗi abubuwan da suka ɗauki hankali a waɗannan zaɓuɓɓukan dai da aka gudanar su ne na tsaro domin ga dukkan alamu rundunonin tsaro irin su yan sanda SSS sojan sama da sojan kasa da kuma civil defense da sauransu musu dauki wannan zaben da wasa ba DIG operation na hidikwatar rundunar yan sandan Najeriya Mr. Habila Josha wanda aka turo zaman dirshe a jihar Rivers shi ya jagoranci rundunonin tsaro domin tabbatar da cewar an gudanar da wannan zabubbukan cikin kwanciyar hankali ko da yake dai hakan bata samu ba amma dai ana ganin cewar zuwan jami'an tsaro a wurin waɗannan zaɓuɓɓukan ya dada sauƙaƙa yadda ake tunanin kashe-kashe kan dai wannan batu na tsaro ga abin da shugaban rundunar ta tsaro DIG Habila Josha ke cewa
gaskiya shirye-shiryen da aka yi yana da kyau kuma muna da jirage uku daya ta gefen kowane siyasa na senatorial aje su inda ya kamata kuma suna nan suna aikin su muna da bindigogi na ruwa masu yawa muna da motoci masu yawa da aka ce an kashe wannan gaskiya ana kan bincike domin mu san ko menene ne amma da wannan da gaske ne akwai mutum da amma mu dalili wannan mutuwar sa ba ta zama da haske ba mutum ya ce gashi ba so amma cikin kwanakin nan za a san gaskiyar ta
doran kai dai an ce an samu tashi-tashi hankula yankin Ogone da Eleme da Bodo da sauransu
mu ba wanda ya report na wani kashe-kashe ba
ko yaya masu sharhin al'amuran tsaro ke kallon waɗannan kashe-kashe a lokacin zaɓuɓɓuka a jihar Rivers Kwamado Ahmad Baba Tijani Gamawa mai ritaya mai sharhi ne akan al'amuran tsaro kuma ya yi tsokaci a kai
wannan abu ne na bakin ciki kwarai da gaske abu ne wanda yake idan gwamnati ba ta tashi ta tsaya an duba yadda za a yi maganin wannan abu ba to jama'a fa suka ga an yi wannan ko za ka kashe wannan ko za ka kashe wancan ba tare da an dauki matakan tsaro a kai ba to wannan kuma zai sa wasu ma daga wasu jihohi su koyi wannan abu a duk inda aka nuna cewa jami'in tsaro akan aikinsa aka kashe shi ba tashi an tsaye wani abu ba to ina tabbatar maka mutane za su yi karfin doka da oda wannan kuma ba karamin tashin hankali ne a dukkan kasa da matakar ba za a bude sada oda ba don na tabbatar maka za a ci gaba da wannan dole ne a samu wayanda suka yi wannan abu kuma dole a hukunta su a gwamnatance ko da ga ina suke kuma ko su waye kuma ko ƴan waye su kuma da ko ina suka bi da ko na kabila suke
ga abinda wani mai sa ido a zabe yake fadi
sunana Sama'ila Umar Sibawa ba ma'ajin hadayyan jam'iyya na Najeriya abubuwa da bara ce nan da nan haka wato je amma dai matsayin da su tsaro na kasa suka dauka to gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske saboda in ka lura yanzu akwai masu son su daga hankalin amma tsoro da yanda su shi sace da police ya dauki matsayi akan lamarin
a wata tattaunawa da nayi da daya daga cikin gaggan yan jam'iyyar PDP a jihar Rivers kuma sakataren gwamnatin jihar Mr. Kenneth Kubani ya bayyana halin da suka shiga a kokarin kammala zabubbukan yace
what we witnessed today in Gokana was a military assault on the people of this peaceful kingdom
yana cewa ne wannan al'amari kwarai da gaske ya bamu mamaki yadda sojoji da yan sanda da jami'an tsaro SSS suka yi muna da ramikiya a inda muke gudanar da zabe kuma batun gaskiya shine sun kawo muna tashin hankali wasu yan jihar da mazauna jihar sun bayyana ra'ayoyinsu
armed men of the special armed robbery squad led by a fair young chap stormed that place shooting indiscriminately
wana Muhammadu Mukhtari dan Batta ni ne shugaban garajiyar kungiyar Hausawa magoya bayan APC a jihar Rivers NPDP jiya shugaban su gwamnatin jihar ya riga zanga zanga kan titi ba masa adalci ba ya kaza da kaza da kaza ba wannan magana ce ta banza ce muna da rahoto wanda nuna gashi nan yana magana a waya yana cewa ya bai wasu kudi masa aiki waje kashe su kuma an yi kashe mun rasa soja guda daya yan sanda biyu civil defense guda daya duk a wannan zaben da ake saboda ka yau APC masu mayar da martani kashe kashin da ake a jihar Rivers yayi yawa ya kamata gwamnatin tarayya ta samu ta dau mataki akan wike ba shi kada wannan gwamnati ake zabe a jihar sa me yasa shugaban gwamnati ba ai ana zabe a gaban lafiya dan me sai dan Rivers aka dan Rivers mata Rivers ce wannan shi ne magana ba a zance banza ne eh wannan shine matsayin mu wannan zabe wannan magana ta banza ce horin kunya ce kawai yake domin ya kauda hankalin mutane ga abubuwan tarihin da yayi
wasu yan jihar da mazauna jihar sun bayyana ra'ayoyinsu
my name is Emmanuel Kofi based on the election in Rivers I think it would be very nice if it is conducted
game da zaben da ake gudanarwa a jihar Rivers zai yi nasara ne kawai idan an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana amma dai mun lura da matakan tsaron da aka dauka tana cewa ne mutane da dama sun mutu kuma duk da kasancewar ga jami'an tsaron da aka tanada domin zaben na jihar Rivers wani al'amari ne da ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi lamarin
sunana Alhaji Musa Sa'idu Naja Delta yau shi dai wannan zabe da aka yi gaskiya ba mu ji dadin shi ba saboda zaben da za a ce an kashe dan sanda mai alini uku a sare masa kai a tafi da shi a kashe kuma bi tare da shi aka ce wasu kuma sun bata mutane sun mutu a Gokana ina ne an yi kashe kashe kuma abun mamaki Habilla ya ce yana cewa ƙarya ne to in shi ne ya mutu fa sai ce ƙarya ne wannan dan sandan da ya mutu shi ma daga ofisa ya so ma shi ma wannan haka
sakamakon zabubbukan dai ya nuna cewa sanatoci uku da ke jihar jam'iyyar PDP mai mulkin jihar ta dauki biyu yayin da jam'iyyar APC ta dauki daya sannan kuma ƴan majalisin jihar da na tarayya guda 37 ne jam'iyyar PDP ta samu rinjaye
idan muka leka kuma kasar Ghana ita ma jam'iyyar mai mulki ta ce ta sha kai ne da dauko me yasa domin sautari musamman kuma a kasashen Afirka ba kasafai ne jam'iyyar mai mulki ke faduwa zabe ba wannan yasa na tambayi Alhaji Nazir Said babban hadimin ministan masana'antu da ciniki na kasar ta Ghana ko me yake ganin dalilin da yasa jami'ar ta fadi zaben ga kuma bayanin da yayi
to bakan da ke ciki shine yanzu nan da yanga kaida kamar yana da karfin kwarai da gaske da yake zance ya zama haka mutum zai iya kai tsaye ya ce wai ya hakikance ga abin da ya kawo maka yi irin wanga wato asara abin da ke ciki shine za mu bi an yanke miya mu yi bincike daban-daban mu duba asalin abin da ya kawo mana irin wanga wato rashin jin daɗi kuma rashin cin gaba abin da akwai shi a gona ni nake ganin cewa kullum ina maganar da nace abu dai ne naga mun ga kanmu cikin wato labarin tsayata ganin kai kuwa yakan kawo Allah ya taushi mutum shine kawai nake kullun nake fadi yau amma zamu da bi zamu je anyan kimiya mu yi bincike mu kawo abinda duk ya kawo muna wato wanga hatsara da muka yi in mun samu lokacin wanda ya kamata mu shimfido waje kowa ya gane mun shimfida wanda kuwa ya kamata mu rika cikin gida saboda mu gyara ta mun gyara mu sake dawowa in Allah ya so ya bayar mana nasara
shi ma Alhaji Aminu Abu na jami'ar MPP wanda ta yi nasara a wannan zaben Baba Yakubu ya tambaye shi me yake ganin dalilin da yasa suka yi nasarar wannan zaben ga bayanin da ya yi Baba Yakubu makerin
kasar shi wannan shugaba a kufu ado din nan ya je zabe bai ci ba ya sake komawa bai ci ba wannan ne karo na uku to amma labaran da suke bamu bayan kowace zabe suna ce mana mu dai zaben nan mun jefa muku ƙuri'a amma ku ne ba ku da kun kare ƙuri'an nan ba kun bar mutanen nan suna shiga gaban mu to saboda haka wannan ya tada mu daga barci muka je round muka gaya ma ainihin ma'aikatan mu da suke ainihin kallon wannan al'amarin zabe muka wato muka educate nasu muka educate su da kyau yanda za a tafiyar da zaben kuma yanda za su kula da kowace ƙuri'a aina gaya maka wancan lokaci da kawai da kai interview dina da gaya maka mun kasa kuma mun tsare kuma mun raka kuma mu tabbatar da abinda mutane suka zaba ita za a basu to wannan ita muka yi to amma in ka lura da ainihin zaben da ya tafi ne lami lafiya ba wanda ba wata matsala
to yanzu kuma nan mu kawo ƙarshen shirin amma idan abokan aikin wato Lami da Abubakar da Baba Yakubu makeri da ma duk waɗanda aka ji muryoyin su sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Matsalar karancin wutar lantarki na daga cikin ababen da ke janyo cikas ga fannin tattalin arzikin Najeriya. Musamman ma ga masu kananan sana'o'i da ke dogaro da wutar lantarki. A yan shekarun baya ne gwamnatin ƙasa ta sararwa ƴan kasuwa masu zaman kansu da fannin raba wutar lantarki. Amma duk da haka wasu na ganin lamarin bai sauya ba. Daga Yola babban birnin jihar Adamawa, wakilin sashen Hausa na murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz Ya yi mana dubi kan yadda matsalar karancin wutar lantarki ta shafi jihar da ma wasu yankunan da rikicin Boko Haram ya daidaita.
Amma yadda wannan sashe a hannun 'yan kasuwa da gwamnatin Najeriya ta yi a yau fiye da shekaru biyu da suka gabata shine koyi sanya aka rarraba wannan sashe zuwa kamfanoni 18 guda 11 daga ciki suna aiki rarraba wutar shida kuma suna samarwa yayin da gwamnati ta rike guda 1 dake da kan wutar kuma da samun labarin cin zaben shugaba Buhari na yanzu sai 'yan kasa suka so maganin sauyi a fannin samar da wutar lantarki to amma kuma kafin ma a je ko ina sai gashi a yanzu ana neman komawa yar gidan jiya inda ko akan kwashi a wani ba tare da ganin wutar ba lamarin da yanzu ma ke shafan harkokin tattalin arziki inda wasu so koma dogaro da na'urar generator kamar da
farko dai haka ne wutan ta dan inganta amma daga baya din nan abun ya canza domin kuwa gaskiya a yanzu ana samun matsalar wuta sosai kusan kullun ma dai sai an dauke wuta sukan dauke wuta wani lokaci aka waye gari kafin yamma su dauke wani lokaci kuma sukan dauke ma har kaman su biyu
ba ma dai ga batun rashin samun wutar wata matsalar ma da yanzu ke damun jama'a ita ce ta dan karin kudaden da ake zabgawa da sunan kudin wuta lamarin da yake wasu jama'a ma so mabore
Actually, the crazy feeling is very disturbing. Very disturbing in the sense that we consumers are paying for what we are not consuming.
Masala wuta gashi na. Ko kana da bob naka guda daya ma sai an baka mintu 12. Ba mu gane al'amarin din ba. Sannan kuma mutane suka yi zanga-zanga a nan Jimeta. Da aka yi zanga-zanga, yanzu kan ma ba a kawo wuta din. Idan an kawo wuta rana kaman da safi haka da yamma dai babba da wuta haka za ku kona har gari yau
ga Muhammad Ismail da kuma Kisinga Bukar akwai fa abun duba game da wannan matsalar da ake fama da ita a yanzu
a hakika maganan harkan wuta musamman wata harka ce wadda shekara da shekaru wasu tsirarin mutane suna amfani da wannan dama da suke da shi sun tatsa kasar nan dukiyoyi masu yawa aka sa a cikin harkar wuta saboda haka wa'annan mutanen idan ba a sa ido a kansu ba za su iya ƙara zuwa kuma su lalata duk wani kokari da wannan shugaban kasa yake yi na yaga cewa wannan bangare ya samu cigaba.
Waɗanda suke da wannan meeting din takamaimai idan ka je ka duba sai ka gani wutan nan ba kullayomi ne ake samun shi ba, banda bangaren na cewa watakila akwai ko babu shi. Babban masalan din shine a wajen ma'aikatan ita NEPA. Akwai waɗansu bangarori wanda zaka je ka samu suna nan da wuta kullayomi. Bangare ne wanda takamaimai wannan mita wanda aka bayar ba su da shi, ko nawa za a iya karba a gurin su ko da yafi abunda gwamnati take bukata daga hannunsu.
To wai ko me ke jawo wannan kwangwaba-kwamba a harkar yawan wutan da Najeriya ke samarwa, duk da cewa ta karu zuwa sama da megawatt 5,000 daga 2,000 da a baya ake samu? Injiniya Baba Umar Mustapha da ke zama shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki na yankin Yolawa EDC a takeice, wato shi da ta kunshi jihar Adamawa, Borno, Yobe da kuma jihar Taraba, ya ko bayyana dalilan wannan kwangwaba-kwamba. Yan
kasan na daya ba mu da additional source of energy, mun yi rely ne akan hydro da gas. Kwanan nan aka san samu abin nan serious gas shortage, mun daga man generator kenan mun samu karancin sa. So generation din ya fara bus, abin da muke samu dama duk abin da aka yi generating a national grid din kashi uku da dugo biyar cikin dari shine yake ba yola.
Ake fama da wannan matsalar gashi kuma kuna kaɗan karen kuɗin wuta wanda har yasa jama'a sun yi bore, misali a nan Jimeta wasu abun ma sun koka.
Ai abin da yasa duk da wutan da ka sha shi za ka biya. In ka tuna kamar Jimeta watan da abin nan ta gabata an samu wuta ya kama daga awa 20 zuwa 23. Satin da ya gabata ne kawai abin nan supply namu ya yi drogin, kuma yadda muke bilin di mutane wutan da kasha na wannan wata shi za ku kawo bilin, ba wai wannan abin na watan da kasha.
Wannan mako na zuwa ne yayin da matuni aka soma maido da wuta a wasu yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa. To ko kawo yanzu wasu yankuna ne ma aka maido wutan? Hai la yau dai ga injiniya Baba Umar Mustapha.
Akwai yarun nan cikin Maiduguri da kanta, akwai area da da babu wuta, ga baki da sun faffasa sun yi abu na sun sace wayoyin da sauransu, amma duk daya kan an damar riga mun sa su
kamar wasu wuraren da ba mai da wuta ba yanzu.
Kaga Dambuwa da kanta, ka san Dambuwa babban injin namu na bada wutar nan an sa bomb ne a Tarwasa. Dambuwa babu wuta, Askirawa ba, Goza, Bama, Banki, Damasak, wayansu fannin Niger ta difa. A nan Adamawa akwai Madagali, ta kuma sorry Mincika akwai Gulak, then a Yobe akwai su Gujuba, Niyadi da sauransu ta fannin arewa kudancin Yobe State.
Ya zuwa yanzu manazarta na koganin Najeriya da sauran aiki a fannin samar da wutar, duk da mai da harkar ga hannun 'yan kasuwa, domin kasar na ma samar da abin da bai kai megawatt 6,000 ba ga al'umma miliyan 170 na kwatanta da Afirka ta Kudu mai samar da megawatt na wuta 50,000 ga al'ummar ta mai yawan miliyan 40, abin da ma ya sanya kwararo a yanzu bai na buƙatar rungumar tsarin samar da wutar lantarki ta hanyar da ake sabuntawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To har yanzu akwai mutane da yawa fararen hula a ganin Aleppo da ke kasar Syria suna nan zaune suna jiran a zo a kwashe su bayan da aka ja burki ga aikin nasu, amma ba zo ba har yanzu. An dai jinkirta aikin kwashe mutane ne tun shekaran jiya Juma'a dalilin bukatar mayakan da ke goyon bayan gwamnatin kasar da suka nema na cewa a soma kwashe mutanen da ke cikin wasu ƙauyuka guda biyu tukuna, wato Fuwa da Kifariya, kafin a zo a ci gaba da kwashe su wanda ke Aleppo din. Iran ta nemi a zo a yi taron gaggawa na manyan kasashen nan guda 6 na duniya da suka kulle yarjejeniya da ita a shekarar 2015 saboda a janye mata takunkumin karya mata tattalin arziki. Iran tana son ta yi ƙarin Amurka ne da ke son ta tsawaita wannan takunkumin da wasu ƙarin shekaru kamar 10 zuwa nan gaba.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.